domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba buƙatar tallafa wa marayu da zawarawa a arewacin Najeriya da kan shiga kuncin rayuwa saboda rashin galihu, sakacin jama'ar gari da wasu dalilai na daban.
Waɗannan yara ƴaƴan talakawansu ne, akwai question mark a kansu gaban Allah ranar tashin kiyama. Iyayen yaran nan suna son duniya, Allah ya karbi rayuwar suka bar yaran nan, su ma tabbas suna shirye su ma za ta bi lahiya, za su bar nasu ƴaƴan. Kuma yaran su da suka yi karatu a Ingila, waɗannan yara marayu in Allah ya raya su, ba za su bar yaran shin su zauna lafiya ba.
Kusan ko ina mutum ya shiga arewacin Najeriya, kama daga tashar mota, gidajen mai, gefen titi, filayen wasanni da uwa uba kasuwanni, zai ga yara ƙanana na neman abinci, ba a magana sutura ko muhallin da ya dace. A cikin yaran nan akan samu marayu da kuma ƴaƴan fakirai. Me zai hana gwamnatoci da sauran jama'a su taimaka musu a rage wannan damuwa?
Sunana Ibrahim Long. Mun gode da waɗanda suka kawo mu nan wajen.
Da kake tunawa lokacin da Allah ya yi mahaifinka da su?
Shekara uku da wani abu.
Yanzu me kafi so ka samu bayan wannan abinci da ake bayarwa? Akwai abin da kafi so jama'a su taimaka maka da shi?
Mamana ta ce ta mu alƙawarin Allah ya yarda za ta siya min keke.
Wani irin keke? Keke irin na hawa?
Eh.
Da ina kake so ka je da keken an siya ma?
Makaranta.
Tsohon shugaban kwamitin marayu na Abuja, Alhaji Sa'idu Musa Yalwa, ya sha nana ta muhimmancin kula ko kuma illar rashin kula ga marayun.
Nake so in jawo hankalin mutane su gane muhimmancin maraya. Wane ne maraya? Maraya kar ku wulakanta shi, kar ku tsawata masa, kar ku sa, kar ku ci dukiyarsa. Dazun na aka ja ayoyi bila adadin kan maraya. Annabi kuma sai ya ce sallallahu alaihi wasallama, ya ce ni da mai ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna. Ya nuna ɗan yasunsa guda biyu. Yace duk wanda ya ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna. Ya nau'in ciyar da marayan yake? Ba mu kawo kamar shinkawa mu ba su kamar nan gaba su a nan ba. Ka ɗauki nauyinsa gaba ɗayan rayuwarsa yana a hannunka kamar ƴaƴanka. Makarantar da ƴaƴanka suke zuwa shi nan suke zuwa. Abincin da ƴaƴanka ke ci shi suke ci. Suturan da ƴaƴanka suke sa shi suke sawa. To wannan shi ne ka ɗauki maraya. Manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce in zuciyarka ke kashe ba ka da imani ka shafa kan maraya. Allah zai dawo maka da imaninka a zuciyarka. Tukan maraya ba abin wasa bane, ba mun walakanta su bane. Yace babu gida mafi alheri a bayan kasa kamar gidan da aka ɗauki maraya aka yi tarbiyyansa aka rene shi aka kyautata masa. Gida mafi sharri wanda aka ɗauki maraya aka walakanta shi cikin gidan shine gida mafi sharri a bayan kasa. Wannan takaitaccen nake son jawo hankalin mutane mu san wane ne maraya ko me dawo maraya mu sira duniya da lahira.
Muna da marayun, mun san halin da marayun suke ciki. Ni kauye nake zaune, akwai yaran da suke zaune yanzu aka ba su zuwa makaranta. Abincin da za su karya na gidansu babu, yaro sai ya fita ya kai wasu mashara suke kwasa, sannan ɗan sami abin da za su kai iyalansa su karya. Wasu yaran da suke kwasa su je su biya kuɗin makaranta, in makarantar ya sananta sai a kure zauna gida.
Alhaji Sa'idu, wani lokaci mutum yana tafiya a titi sai ga ɗan yaro ƙarami wanda duk bai fi shekara huɗu ba, yana cewa a taimake shi yunwa yake ji. Me za ka ce kan irin yaran nan?
Wannan yaron sanannen mu na ce muke mu muke sake su. Yaron zai tashi har 12 bai karya ba, bai da kun wanda zai bashi ba wanda zai kai masa bukata. A yau haka in muka samu dama iya kokarinmu.
Mun gode dattijo.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya.
Dr. Abubakar Umar Kari, malami a jami'ar Abuja, Najeriya. Duk da yake ba wai za a ta'allaka komai akan talauci ba, to amma talauci yana da tasiri kwarai da gaske a wurin ayyukan ta'asa da kuma laifuffuka. A duk wata ƙasa ko kuma al'umma da talauci ya yi katutu yana jawo abubuwa daban-daban. Alal misali akwai rashin aikin yi da fatara waɗanda za su iya ƙeƙasa zuciyar mutane da dama su riƙa faɗawa waɗansu miyagun ayyuka hadda ta'addanci. Sa'annan sakamakon bincike-bincike da masana da dama suka yi musamman a game da rikicin Boko Haram da kuma ta'addancin da wasu suke yi na garkuwa da jama'a ya nuna cewa talauci yana da tasiri kwarai da gaske, tunda yawancin masu aikata wannan laifuffuka mutane ne wanda suke fama da talauci, ba su da inda suka sa gaba sai su fara da sace-sace daga baya kuma su rikida su zama 'yan ta'adda. Babu shakka talauci yana da tasiri kwarai da gaske akan ayyukan ashirin da suke faruwa musamman a arewacin kasar nan.
Shi kuma shugaban kungiyar matasan dattawan arewa mai rajin kawo sauyi a jagoranci Alhaji Umar Gitel ya ce sai an samu masu sauran jini a jika za su iya kawo maslaha ta hanyar yaƙi da talauci da rashin tsaro a arewa.
Alhamdulillahi, ai shi yasa muke magana cewa a kirkiro sana'a wa matasa. Saboda zaman kashe wandon nan yayi yawa, ai babban burin mu ma a wannan kungiyar sama wa matasa aikin yi, ba wai aikin gwamnati ba fa, sama musu aikin yi. Amma Nasiru, na sha fada da ku yan jaridu, yanzu ka je nan AYA zaka ga masu wanke motan nan suna nan, mota na zuwa suna, kaga suna sama wa kansu aikin yi. Abin da ya kamata a yi, me yasa bara mu je mu dauki irin na South Africa, sai a zo wa'annan masu wanke motan nan sai a ce to ku yi shugaba, sai su yi shugaba a ce shugaban ya yi lidin mutane 100, sai gwamnati local government ta zo ta yi musu borehole, sai ta sa musu borehole, ta sa kuma musu haraji. Akwai shugaba, in wani ya sace kayan wani mai mota, akwai shugaba za a kama wanda ya wanke motan a yi rana, akalla suna samun 2,000. Motan nan suna wankewa ni na sani 1,000 ne, to akalla zai wanke mota 10 yana da 10,000. A ce to a duk wata suna biyan gwamnati 10,000 ne, suna biyan local government 10,000, kuma ana kula da su, ana tasin din su, saboda gwamnati ta yi borehole ta sa a domin kaga sun samu aikin yi. Yanzu ka je wajen Zone 4 zaka ga ga matasa a kwance suna neman da cebur da diga da sauransu suna neman aiki, sai a inganta musu. In aka zo aka same su ma'aikatan gwadago da neman aikin yi, suna zaune ba aikin yi, sai ta je ta nemi inda ake aikin kwangila ta kai su, a ba su suna yin aikin yi yadda kasashen duniya suke kyan. Ba in ai yau sun je sun zauna ba a dauke su ba, gobe sun zauna ba a dauke su ba, jibi za su yi sata. Wani zai iya yin sata in wani ya haƙu, sun koyi sana'an nan, ga sana'an suna da shi, amma ba aikin yi. Don menene rashin shugabanci? Rashin shugabanci da muke faɗi, shugaba in ya kai 70-80 karfe 9 ya yi bacci don kwakwalwarsa ya huta, likita ma zai ce ka samu ka yi bacci, amma aka bar ɗan shekara 40-50 sai ya kai har washe gari. Na san gwamnan da za mu je zai zauna har karfe 3 na dare kafin ya yi bacci, saboda da ɗan karfi a jikinsa. To amma waɗannan sun girma, waɗannan aikin yi da kamar da kake faɗa, akwai hanyoyi da yawa da za a kirkiro aikin yi. A daga mutane daga maganan aikin gwamnati. Aikin gwamnati babu shi, ba a kuɗi da aikin gwamnati. Masu kuɗin duniya ba ma'aikatan gwamnati ba ne, ƴan kasuwa ne. Mu dawo da yaranmu a sa su a harkan kasuwancin nan da muka ƙi. Yanzu an ce a koma gona, mutum ya koma gona ba taki, mutum ya koma gona kidnapper sun dame shi. A koma gona a tabbatar da ga taki, ga kayan gona, ga shi a sauwaka. Irin kuɗin da aka raba ana ba mutane, wasu je su yi kasuwanci, su je suna kashe wannan, bai taimake mu ba. Da an zuba shi a harkan gona, ko a irin wannan abin da na gaya maka Alhaji Nasiru, a je nan a tona musu borehole, a inganta musu gurin, ba a kore su ba, a inganta musu gurin, a sa musu shugabanci. Komai in yana da shugabanci, yana da tashan mota aka kewaye aka sa shugaba. Duk tashoshinmu nan akwai shugaba Alhaji Nasiru, shi ne abin da nake faɗi a kai.
Don akwai shekarun da mutum sai ta shiga daji da kafa ya yi kilometers da dama kafin ya isa gonarsa, amma ya je yi aiki baya tsoron komai.
To ai kaga a da kenan, amma a yanzu ba zai yiwu ba. Nan da nan muna dukkanmu muna da gona, irin gona irin ta zamani da ake fadi, ba kai saka je ba yanzu, kana tsoron za a je a yi garkuwa da kai. In aka yi garkuwa da kai za a nemi kuɗi, kai kuma baka da wannan kuɗin. To da ana tafiya da kafa, iyayenmu na tafiya da kafa su je su goma, ka san gonan nan iyayenmu ba na kasuwanci ba ne, ba na sayarwa ba ne, na zumunci ne da ci a gida. To yanzu gona ya zama na kasuwanci ne. To tunda ya zama na kasuwanci, waɗannan masu garkuwa da mutane sun hana mutane zuwa gonan. To dole ne gwamnati ta ɗauki mataki, shi ne ni nake faɗi da babban murya. Duk wanda aka ɗauke ɗan uwansa tunda gwamnati ta kasa ba da tsaro, to ta ɗauki kuɗin da suke neman ta bayar waje ya biya. Wannan kuɗin da ake cajin mutane a ce a kawo miliyan kaza, a kawo miliyan kaza, tunda gwamnati ta kasa ba da wannan tsaro ɗin. In aka caje ka miliyan 10 sai a ɗauka a haɗa gwamnati a ce gashi ga muryansu suna neman miliyan 10, ku je ku ba su don ku karɓo mini ɗan uwa. Tunda an kasa kwace masa a kashe su, shi ne damuwarmu, a sama wa mutane aikin yi, saboda mu rabu da irin wannan Alhaji Nasiru.
Masu sauraro, da wannan za mu dakatar da shirin. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba ɗaya. Mun gode Allah shi ɗaya don shi ne sarkin gaskiya.